الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا جميع أذكار الذاكرين وجميع صلوات المصلين، واجعل جميع الأذكار ذكرنا وجميع صلوات المصلين صلاتنا على النبي سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله الأبحر الكاملين عدد ما في علمك يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو بيا لوتر رمضان هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تدبو دائر داري حدود 40 وان دي دا بوكي شدا غواتا مي شكرا تدبو ديو دقوم شاترا ميلادية. الله سبحانه وتعالى يا سايكي نفا zamu ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda aka tsaya a suratu ali imran a bara aya ta 9. Za a ci gaba daga inda aka tsaya yau zuwa gurbadan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada izini. Akramaka Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار أولئك هم وقود النار هم فيها خالدون. وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كافين فارا فسر ودنا آيوي زامي متاشيا أكن أبين نموكا الله سبحانه وتعالى أزر سامو دا سامو كمو أتكي نا أزمي وطر رمضان كما يند موكا سني أزمي abin da yafi shahara a cikin sa ibada ce ta kame baki da farji daga sha'awoyin su daga fitowan alfijir zuwa fadawar rana. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga mana karara a hadisi bayyananne cewa wannan ba shine manufa a azumi ba, wannan zahirin azumi ne kawai. Hadisin Bukhari da duk muka sani daga Abu Huraira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Mutumin da bai bar shaidan zur da maganan zur ƙarya da kage da aiki da shi to Allah subhanahu wa ta'ala baya buƙatuwa zuwa ga yabar abincinsa da abin shansa. Wannan hadisin koda ya tsaya akan shaidan zu, to amma idan muka zurfafa fahimta za mu gane cewa da yake a ka'idan malamai akwai abin da suke cewa abin da nassi ya faɗa da abin da kuma nassi ya kunsa, watan wannan abin nassi ya faɗe shi, amma kuma akwai abin da ko da nassi bai faɗe shi ba ya kunshe shi, ko kila ma wani abin ya ma fi wannan wanda aka faɗa zama nassin ya nufe shi duk da nassi bai faɗe shi ba, abin da malaman usulul fiqh ke cewa fahawal khitabi, ko gashi dai ba a ambace shi ba amma ya fi wanda ma aka ambata. Malamai suka ce da Allah ya ce wala taqullahu ma uffin, kada ka ce ma iyaye tir, to ai kaga ba a ambaci mari ba amma mari ai ya fi muni, ko to saboda haka akwai abin da koda ba a ambace shi ba yana nan cikin wannan nassi, saboda haka duk wani abu da Allah baya su, duk wani abu na tir ba a son mutum ya zo mashi a cikin azumi, kamar yadda kuma ba a so ya zo mashi cikin azumi, haka kuma cikin wajen azuminsa, domin ya yi azumi ne domin wannan abin ya tarbiyyantar da shi akan barin waɗannan abubuwan har wajen azumi. Shi yasa za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na Bukhari da Muslim, ko na sayyidina Abu Huraira, shi ma dai ina zato, yana cewa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarkud wala yasqab wa in sabahu ahadun aw qatala falyakul inni imru'un sa'im. Idan ranan azumin ɗayan ku yayi, kada yi abubuwa na batsa maganganu marasu kyau, kada yi rika daga murya yana rigima yana fada yana daga murya, idan ma wani ya zage shi ko ya nemi zage-zage da shi, ya neme shi da fada ke ko ya neme shi da yaki da fada, to ya ce ni mutum ne mai azumi, ma'ana azumi yana hanawa akan waɗannan abubuwa. Tare da waɗannan ba su kaɗai ba, dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya su. Na sani ko ba mu faɗi ba dai, yanzu mun sani cewa abin da ya fi damun mu a ƙasanmu a halin da muke ciki, muna cikin yanayi mai wahala ƙwarai da gaske, yanayin tashin hankalin, rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro. Alhamdulillahi an sami ɗan ci gaba akan inda aka baro a baya, amma dai har yanzu muna cikin tashin hankali musamman a wannan nahiyar ta Arewa. Da yawa mutane suna taron irin waɗannan matsalolin su tare su, watan daga lokacin da suka faru, ba tare da lura da menene yake haifar da su. A hakikanin gaskiya wannan halin da muka sami kanmu a ciki ba komai ya haifar da shi ba sai zalunci, sai rashin adalci. Rashin adalcin nan wani abu ne wanda ya tattara da yake da an faɗi cewa zalunci ko an ce rashin adalci galiban muna tuna shuwagabanni, to amma zalunci da rashin adalci yana nan a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, dukkanmu mun yi tarayya kamar yadda dai Allah subhanahu wataala ya faɗa. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس كو واتو برنا يا بينا ادورن قسا da cikin ruwa ba komai ya haifar ba sai saboda abin da mutane suka jawo wa kawunan su. Babu shakka mun jawo kawunanmu abubuwa da yawa, mun sami kanmu a rayuwa wacce take rayuwa ba ta gaskiya ba. Waɗannan abubuwan da muke ciki da yawan mutane idan aka ce ana musu irin wannan bayanin ai fasadi ne yayi yawa, barna ne yayi yawa, sai su rika kallon ai ga wasu ƙasashe can ana fasadi fiye da fasadin da ake a nan, amma suna da zaman lafiya. Wannan rashin fahimta ne, rashin fahimta ne. Shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da adalci, yana aje kowane abu a inda ya dace a aje shi, domin shi ne mahaliccin adalci, mahaliccin za mu karanta a gaba shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa al-mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala mai adalci ne, don haka kowace al'umma Allah yana wato azabtar da su a duniya gwargwadon nau'in fasadinsu, gwargwadon nau'in zaluncinsu. Idan mutane ya zama fasadinsu na lalacewa, shaye-shaye, zinace-zinace, abubuwa makamancin wannan, Allah zai jarabce su da wasu nau'o'in cututtuka, Allah subhanahu wa ta'ala zai rasar musu da kwanciyar hankali, Allah zai rasar musu da dadin imani, Allah zai rasar musu da zai yi ka gansu suna cikin watan a zahiri kaman suna cikin kwanciyar hankali, suna da gidaje masu kyau, suna da motoci, suna ba rashin tsaro, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya zare musu dadin watan imani da zamu gani a gaba. Allah subhanahu wa ta'ala zai gaya mana kul a'udubikum bi khairin min dhalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al anharu wa azwajun mutahharatun wa ridwanun. To wannan dadin ridwanun din sai Allah ya zare musu. To haka kuma idan ya zama zaluncin da dan adam yayi, fasadin da dan adam yayi na rashin adalci ne ga wanda ya kamata a yi wa adalci, hukuma tana so ta sai magani, ta ware kudin sayan magani, mai ba da kwangilan sayan magani ya kwashi rabonsa, dan kwangilan da zai yi kwangilan sayan magani shi ma ya je ya kara ɗiban nasa rabon, ya rage kwalitin magani, wanda za a kawo wa maganin a asibiti ya rage, ya ɗibi rabi ya je ya sayar. Misali, ila a ƙarshe mara lafiyan da ya kamata a ba, inda an zo da abin yanda ya kamata mutum 100 za a ba, an ƙare mutum 5 suka samu ko 10 kila sai da suka biya kuɗi su ma. To kaga wannan shine nau'in zalunci. Don haka kar kai tunanin tausayi daga wannan mara lafiyan idan ya warke. Abin da ya kamata a ɗauki a hidiman da ya kamata a watan ɗauki nau'in ilimin al'umma ba a yi ba, abin da ya kamata a tanada don samar da tsaron al'umma ba a yi ba, wasu suna ta handaman wannan abubuwan kuma suna jin daɗi, suna ganin kamar suna cikin kwanciyar hankali, ko da ba kuma Allah ya gaya mana kullu yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith, ko da kana ganin shi wannan khabith din gaya nan kaman da yawa, wallahi baya da yawa, domin Allah subhanahu wa ta'ala zai zara albarka a ciki, zai jarabce, zai aiko maku nau'o'in jaraba kala-kala. Daga cikin nau'o'in jaraban da Allah subhanahu wa ta'ala yake aiko mu bayi, idan muka yanda muka shantake, muka rasar da adalci a tsakaninmu, wannan magana muna yi saboda ba wai magana ne akan don da yawa idan ana maganan adalci da rashin zalunci, mutane hankalinsu yana komawa zuwa ga masu hukunci kai. Baya tuna shi wani rashin adalci yake yi a inda ya sami kansa daidai wajen da aka bashi amana. Don da kowa ya kula da daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya daura masa amana, to da al'umma ta gyaru. Amma mutane mun shantake, kowa yana jin daɗin barna. Wani ya je ya sato, ya kawo ma malam shi ma a yi masa addu'a kada asiri ya tonu, ya kai wani waje a yi masa a ɗaura masa rawani kila a fada daga cikin abin da ya sato shi ma kaso, ya kai ma dangi suna ta sa albarka. To alhali Allah kuma ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar, kada ku koda jingina zuwa ga waɗanda suke yi zalunci. To mu a mun shantake, dukanmu mun zama masu tarayya cikin wannan zalunci. Wasu ma har fatawa suke yi idan mutum ya sato kuɗin gwamnati ya masallaci ya halatta ya sato ya zo a yi aikin addini. To duka waɗannan abubuwan dai ba su tuna cewa abin da za a saton nan shi zai haifar da wahalan wasu, shi zai haifar da mutuwan wasu, shi zai haifar da rashin tsaron wasu. Duk in aka ce ga abin da ya kamata a aje a waje ba a aje shi ba an ɗauke, to Allah kaɗai ya san adadin wanda za su shiga ƙaƙanika yi a dalilin wannan rashin adalcin da ba yi, wannan adalcin da ba yi. Ga yana muna ganin yara kullum a nan arewa muna ta magana, kullum muna maganan almajirai, alhali a haƙiƙanin magana waɗannan almajiran da muke gani a titi kullum muna damuwa, muna almajirai kaza, muna ganin kamar su ne matsalarmu, a haƙiƙa mu da muke zagin su mu ne matsalarsu. Domin wannan almajirin da kake ganin shi ba ya da abin da zai ci, ba ya da rigar da zai sa, rigarshi da abincin shi na wajen wani, rigarsa da abincinsa yana wajen wani, ya danne kuma yana zagin sa, wai dan me zai fito titi ya nema wajen bayin Allah. to duka dai waɗannan abubuwan gaskiya za su tattara akan cewa mun bar gaskiya mun bar adalci to kuma duk lokacin da aka zalunci ya zama shine sa'id rashin adalci rashin amana barna fasad a cikin al'umma to ba mamaki idan kaga waɗannan abubuwan da suke faruwa da mu dan haka za a yi addu'a kam a yi ta addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya amma fa Allah subhanahu wataala ya gaya mana da hadisi can muna karantawa mutum ne yazo abincin sa haram abin shan sa haram guzirin sa haram tufafin sa haram sannan yazo yana ya Allah ya Allah sai mun koma mun gyara sai mun mai da abincin mu ya zama halal tufafin mu halal guzir abin tufafin mu komai na mu halal sannan sai mu roki Allah mu ce ya Allah sai Allah ya amsa mana dan ke lalle halin da muke ciki hali ne da yake bukatar libitan kawunan mu kowa ya tsaya da wajibinsa kowa a inda ya sami kansa yayi abin da Allah subhanahu wataala ya daura masa a wannan wajen sai abubuwa su gyaru idan ba mu gyara ba to abubuwan haka za su ci gaba da lalacewa haka za su ci gaba da baci Allah ubangiji ya kare mu innal ladina kafaru lan tubniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle waɗanda suka kafirce dukiyoyinsu da ɗa'ayensu ba za su kare musu komai ba daga Allah subhanahu wa ta'ala bal ma waɗannan waɗanda suka kafircen su ne kiraren wuta su ne kiraren wuta wato wannan ayan abinda take nuna mana so da yawa mutane idan suka sami dukiya da iyali sai su ga cewa suna da security ko su kansu mafi yawan masu handame dukiyan al'umma masu rashin gaskiya da tara kudin al'umma kudin da ba nasu ba ai da yawa suna tarawa a jin cewa wai suna ganin cewa wannan security ne ko zai ba su wani tsaro to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana wannan dukiyan da kake gani da wannan ayyan don dama shi arziki kala biyu ne na Allah subhanahu wataala akwai arziki mubashir akwai arziki gairu mubashir wato akwai arziki wanda yake kai tsaye akwai arziki wanda yake ba kai tsaye ba ta wata hanya zai iso maka arzikin da yake iso ma bawa ta wata hanya shine arzikin da muke yawan bata damuwa da su muka fi damuwa da su ba na kai tsaye din ba arzikin da zai zo maka wato kaman kudi kudi ba arziki bane kai tsaye kudi wasila ne zai iya taimakonka zuwa ga samun arzikin wato in kana da kudi kana neman abinci zai iya taimakonka ta dalilin kudi ka sami abinci ta dalilin kudi ka sami sutura ta dalilin kudi ka sami magani ka sami lafiya waɗannan su ne arzikin amma shi kudi wasila ne haka shi ma da in kana da shi kana ana tunanin kila in kai rauni zai iya taimakonka ila in kana buƙatar taimako man'a ayyanka za su iya yin maka abinda saboda kaman su ne kaman dai irin rayuwa na magabatan mu rayuwan da misali gurgurdan yawan ƴaƴayen mutum shi ma alama ne na arzikin shi dan su ne manoman su ne jarin misali to waɗannan duka a haƙiƙa ma ba su ne arziki amma bawa da su yake shagala haƙiƙanin arziki shine abinda zai iso maka din yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana wahala yana dukiya na dukiya na alhali dukiyanka fa ba wani abu ne dukiyanka sai abin da ka ci ka koshi da shi da abin da ka tufatu ka sanya a jikinka har ka karar da shi ya zama tsumma da kuma abin da kai sadaka da shi ka kai lahiranka wannan shine dukiyanka abin da zaka ci komin yawan kudinka idan ba abincin sai mutum ya mutu da yunwa yana ganin dukiyar dan ba zai dafa su ya ci sai ga mutum mara lafiya ga dukiya da yawa amma dukiyar ya kasa samar masa da lafiya saboda mun shagala da neman wasa'il din ba ainihin abubuwan da su ne gayat din ba wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani a gaba wannan aya ta kara maimaituwa a suratu Ali Imran ne innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harath qaumun zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yazlimun wa taw wannan duk abin da muke gani zai yi a ce ah ga waɗannan ba musulmai bane ko ba mutanen kirki bane amma suna ta aikin kirki suna ta aikin alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala yace masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya kamathali rihin fi hasr asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa alakat kai ka ce kwatankwacin dukiyansu kwatankwacin wani iska ne mai guguwa wanda yazo ya sami wani wani gona na mutane shikenan ya tafi da gonan gaba ɗaya kona shi saboda haka gashi a zahiri za a ga kaman arziki ne domin rih a zahirin shi arziki ne amma idan ya zama da azaba a cikin sa sai ya zama cuta ga mutane ba alkhairi gare su ba ala kulli halin innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan mutanen ma su ne kiraran wuta kadabi ali fir'aun kwatankwacin su kwatankwacin yanda mutanen fir'auna suka kasance ba za a ce da'abu shine abin da mutum ya saba akai baya bane watan kwatankwacin aikin su na wahalar da kai ai ta neman tara ƴaƴa da dukiya ana zaton zai ma mutum wani abu kai ka ce kwatankwacin abin da mutanen fir'auna suka yi والذين من قبله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب da wadannan mutanen fir'aun din da wadanda suke kafin su sun karyata da ayoyin mu sai Allah subhanahu wata'ala ya kama su da zunuban su Allah kuma idan ya tashi ukuba Allah mai tsananin ukuba ne wadanda suke kafin su su ne wadanda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ko ya Allah ya kawo mana kisan su gaba daya asbatul fajri ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad wal ladhina min qablihim sununa adun wa thamud kadzabu bi ayatina sun qaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su da laifukansu watan aka ce an kama su da laifukansu watan Allah zai sanya azabansu kamar yadda muka faɗi a baya ya zama daga nau'in laifinsu watan gurgurdan irin abin da suke yi idan su suna azabtar da mutane kamar yadda Allah ya gaya mana akan Ali Fir'aun din ko waya qawmi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li aqra billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi ad-dunya wa la fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar fa satazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adhab an-nar يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ أَشِ su irin azaban da suke ma mutane suna azabdar da mutane da wuta suna cewa a kawo mutane a wuta su halaka mutane to su ma Allah subhanahu wataala zai azabtar da su da kwatankwacin irin azaban da suke mutane annaru yuraduna alaiha huduwan wa ashiya watan ana wasu suka ce ay yuraduna alaiha watan anan duniya abinda ake yi kenan sannan a lahira kuma abinda Allah subhanahu wataala zai masu wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab anan al ba suna nufin iyali al yana zuwa da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonansa duk mutanen mutum jama'ansa so ala fir'auna anan suna nufin jama'an fir'auna domin daga cikin jama'an fir'auna iyalan fir'auna akwai nagari ko ضرب الله مثلا للذين امنوا امراة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اشي a cikin mutanen fir'auna akwai ɗaiɗaiku na gabtattu saboda haka banda waɗannan ɗaiɗaiku na gabtattu din sauran gaba ɗaya dukan su su ake nufi da ali fir'auna anan Allah subhanahu wataala ya ce to kaman abin da suka saba da waɗanda suka kafin su sun ƙaryata da ayoyin Allah subhanahu wataala ayoyin Allah kala biyu malamai ma sukan ce kala uku watan akwai al-ayatul mas'uratu ayoyin Allah rubutattu sune irin wannan ayoyi na cikin littafan da aka aiko wannan sunan su al-ayatul mastura ayoyin Allah ne rubutattu wanda kuma wajibi ne a imani da su banda su kuma akwai al-ayatul manzura ko ayoyin Allah wanda suke cikin kaunu kuna gani ga sunan kullum abubuwan da suke faruwa da halittan halittun Allah da yanda Allah yake tajbirin shi'un din mulk din sa duniya da halittun sa da yanda Allah yake gudanar da sammai da kasai da yanda Allah ya halicci halittan dan adam da halittan dabbobi da halittan duwatsu da tsirrai da duk sauran su ne wannan ma duka ayoyin Allah ne wanda ya wajaba a gansu su shiryar da mutun zuwa ga imani da Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ayoyin Allah ne wanda ya kamata zama su shiryarwa zuwa ga Allah ana kiransu al-ayatul manzura suma kafirce musu butulce musu rashin itibari da rashin kallon su da rashin daukan darasi daga cikin su su zama watan dalilin bacewan basiran bawa da hana shi fahimtan watan hikimar Allah subhanahu wataala da hana shi liskan da haƙin shiryar da shi zuwa ga Allah ya zama abin bai shiryar da shi zuwa ga Allah ba wannan butulcewan ma dalili ne na azaban Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala yana son bawa ya zama yana kallon ayoyinsa wannan na cikin halitta suna shiryatar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yanda yake son ayoyin shi na karatu na hukunce hukunce su zama suna shiryar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala aya ta uku ita ce kai kanka domin kai kila baka ganin kanka amma kai kanka kai ma aya ne na Allah subhanahu wataala watan hadal insan da abin da ya kunsa malamai dai suna maganganu da yawa to kazzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bi sai Allah subhanahu wataala ya kama su da laifuffukan su wallahu shadidul iqab qul lil ladina kafaru
qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bisal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يغير بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار قل للذين كفروا تجاوا يا رسول الله ودن دوست كافر ستغلبون زاء ينسرى اكنكو اياكي wa tubsharuna ila jahannama sannan ranar tashin kiyama a kora ku zuwa wutan jahannama wala bisal mihad kai to da wannan makwanci qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata ya ishe ku aya a cikin wasu jama'u guda biyu da suka haɗu fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira wannan sashin suna yaki don Allah wannan sashin kuma kafirai ya raunahum mithlaihim ra'yal ayn suna ganin su kaman double din su gani na ido wallahi yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah kuma yana karfafan wanda yaso da nasaran shi inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar lalle akwai abin lura ga ma'abuta hankula da ma'abuta idanuwan gani a cikin wannan قل للذين كفروا تغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد الله سبحانه وتعالى yace ka gaya wa wadanda suka kafirce za a yi nasara akan ku za a yi nasara a yaki akan ku anan wallahu alam wasu sun ce ana nufin kafirai ne wato yakin badar ne kafin shi wanda Allah subhanahu wataala yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albishir cewa za a yi nasara a ciki da duk abin da ya biyo bayan nan to satuglabuna za a yi nasara akan ku a yaki a nan duniya wa tusharuna ila jahannama kuma in an bayan an yi nasara kuma an kakkashe wanda aka kashe wasu kuma sun ci gaba da rayuwa daga baya sun zama bayi daga baya sun mutu ba su musulunta ba za a tashe su zuwa wutan jahannama wa bi'sal mihal kai cho da wannan shimfida wasu kuma suka ce a kamar yanda yazo a wani hadisi na Abu Dawud ko na Yahudawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Badr sun zo sun same shi suna la ya gurran naka ya Muhammad annaka qatalta qauman agmaran la ilma lahum bil harb fa wajadta minhum fa zafarta minhum bi fursati wallahi law qataltana la arafta anna nahnu an-nas wai kada ya rube ka wal yazu billah suke ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai kai ka yaki mutane waɗanda suke a sababbin jini basu san ba su da dabarun yaki kananan mutane wanda ba su da dabaru basu san dabaran yaki ba ba su da gogayyen yaki kawai ka samu ba da shi basu shirya ba ma kai nasara akan su in ka gamu da su Yahudawa suke cewa wai in an gamu da su za a san an gamu da mazaje to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu za a yi nasara akan ku kuma za a tashe ku zuwa wuta wallahu alam ko da yake an yi magana akan hadisin ingancin sa to amma dai muhimmi dai shine a kowanne daga ciki ne Allah subhanahu wataala wannan mu'jiza ce daga mu'jizozin alqur'ani mai girma dama kamar yadda muka sani alqur'ani yana da mu'jizozi kala kala daga cikin mu'jizozin sa bada labarin abin da zai faru zai bada labarin abin da zai faru kafin ya faru kuma zai faru yanda ya bada labarin kamar dai yanda aka yi da rumawa da farisawa ko alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaglibuna ko kamar yadda wasu karanta sai yuglabun wato lokacin da farisawa suka yi nasara akan mutanen rum mu'mine suna cikin damuwa Allah subhanahu wataala ya ce kar ku damu ba da nan ba da jimawa ba mu'mine su ma za su yi nasara akan farisawa ya rumawa afwan za su yi nasara akan farisawa kuma yanda Allah subhanahu wataala ya fadi yazo ya faru kamar yanda aka fada to wannan shi ma irin wannan ne Allah subhanahu wataala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa wannan kafiran za a yi nasara akan ku sa tuglabu za a yi nasara akan ku wa tumsharuna ila jahannam to kuma malamai suka ce da suna da basira ana yin nasara duk sai su musulunta ko ba haka ba da suna da basira suna ganin an yi nasara din akan su to sai su wanda suka ragu sai su musulunta dan sun san lallai wanda ya bada labarin sa tuglabuna yayi gaskiya a satuglabuna to zai gaskiya a satusharuna ila jahannama tusharuna ila jahannama ko ba haka ba wanda yayi gaskiya a satuglabuna to zai gaskiya kuma a tusharuna ila jahannama tunda ya bada labarin nan duniya ma na kusa kusa aka ga kuma abin gashi yazo ya faru yanda ya fada to ballantana na lahira ma can gaba bayan an mutu wanda ba wanda zai iya sanin me za a yi to ai kaga ba wanda zai sani sai wanda zai zo ba labari daga wajen Allah subhanahu wataala to in ya bada labari sai ya zama wannan na duniyan sheda ne akan gaskiyar na lahira kamar yanda dai malamai suka faɗi akan Abu Lahab ko wanda shi ma girman mu'jizan alqur'ani ne girma ne Allah subhanahu wataala Abu Lahab ba ya da wani abu da yake so a rayuwa kamar ya bayyana cewa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya bane ba ya da wani aiki da yake kokari kamar wannan amma sai Allah subhanahu wataala ya bashi dama a hannunsa amma saboda an makantar da zuciyarsa sai bai ganta ba yanda za a iya gani don Allah ba zai bar shi ya ga wannan damar ba ko sai gashi tun wurin farkon saukan farkon zuwan musulunci Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin alqur'ani suna cewa Abu Lahab zai shiga wuta Abu Lahab zai shiga wuta to da Abu Lahab tunda shi misali yana so ya karyata alqur'ani da sai ya munafinci sai musuluncin munafinci sai ya ce to ya musulunta yaya wancan ayar tace zai shiga wuta kuma ka san akwai ayoyin da ba a nasu irin su ba a share irin su dan labarai abinda ake sharewa hukunci ne amma in Allah ya bada labari ba sai a so daga baya a ce an share wannan ayar ta labari ba dan duk labarin Allah gaskiya ne to da akalla dai zai rubu wasu duk da Allah zai tona asirin shi ya tabbatar da munafincin sa to amma akalla wasu dai zai rubu su da wannan musuluncin ƙaryan da zai bayyana ko amma sai dashi Allah ya gaya mana tun farkon musulunci tabbati ya da abi lahadu wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sai yasla naran zata lahab haka kuma ya ci gaba da kafirci har ya mutu ya yasla naran zata lahab
wannan duka yana nuna mana wato mu'jizan alqur'ani mai girma sannan in ka kalli wannan ayan ta tabbati yada abila habin da ayan da muke cikin kullin ladina kafaru zaka ga wato shi ma darasi daga cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta isar da sako ta sa har in Allah subhanahu wataala ya ce ka je ka ce wa wane kaza in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba zai zo ya ce kazan bane ba zai zo ya ce kazan bane zai zo ya ce maka ne Allah ya ce ka je ka ce wa wane kaza idan Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullah ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka je ka ce wa waɗanda suka kafirta za a yi nasara a kan ku kuma za a kora ku zuwa wuta kuma kaico da wannan mashimfiɗi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo wajen kafirai zai ce ne ka je ka ce wa waɗanda suka kafirta ba zai ce ne ya ku waɗanda kuka kafirta Allah ya ce za a nasara akan ku a yanda abinda Allah ya ce masa ka je ka ce wa waɗanda suka kafirta wanda in banda a cikin alqur'ani mai girma sakon Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda ake isar da sako a haka ba inda ake isar da sako a haka duk wani dan aike da aka aika bambancin kowanne dan sako da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan aka aike shi to yana ware sashin da ya shafe shi a cikin sakon ya isar da sashin da ya shafi wanda aka aika zuwa wajen sa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda amanan sa cikin isar da sakon Allah subhanahu wataala in Allah ya ce qul ya ayyuhal kafiruna sai yazo ya ce qul ya ayyuhal kafiruna sallallahu alaihi wa alihi wasallama قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى بس يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة فما ميسا أتبتي دابا قل تبتي دابا عشكم سرور بان تدوم قل 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 هاركم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلك قل أعوذ برب الناس ميسا إذا تبتي دابا قل تبتي دابا سو ده بفاني بابا والدي بابا ماما هايتي بابا بفاني na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala kuma yana umurni da sada zumunci da girmama masu girma da girmama iyaye shi kuma wannan kaman baba ne dan dan uwan baba ne saboda haka Allah subhanahu wataala jidda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya wadatu daga kowa amma sai gashi Allah subhanahu wataala yayi tawallin abin da kansa saboda baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jidda kafiri ne dan wuta ne albishir da wuta za a yi masa amma sai da aka ce aka cire kullin sai aka isar da sakon gaba daya yare ya zo tabbati yada abila habin wata ko kaman can dai a cikin iyaye ko wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wa hanan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma wa sahibuhuma fid dunya ma idan suka tilasta ka akan kai shirka shirka fa ake magana ba saban Allah shirka kai shirka da Allah akan abin da baka da ilimi akai kada kai masu biyayya amma ka kyautata musu ba abin da Allah ya sa tsakanin kada kai masu biyayya da ka kyautata musu fala tuqihuma amma nan da nan sai aka bi shi da wasahibuhuma fid dunya ma kar kai musu biyayya cikin umarni da shirka amma duk da haka ba a ce ka butunce musu ka yaƙe su kai fada da su saboda iyaye wasahibuhuma fid dunya ma wata bi sabila man ana bayyin saboda haka ala kulli halin wannan ayar ita ma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato mu'jiza ta bala wa bi'sal mihaj malamai suka ce abin da yasa aka ce mihaj anan wajen ka san mihaj shine abin da ake kwantar da jariri akai lokacin da baya iya ta fukawa kansa komai koko in ka so ma ka ce shimfidar da ake shimfidawa a haihu akai koko shimfidan da ake daukan jariri daga haihuwansa ce za ka ji ana cewa talabul ilmi minal mahdi ila al-lahdi mahadi tun daga shimfidan tsun mangoyo na yana jariri lokacin da bai iya kuma kansa komai to mihad sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wannan da mihad kaman shimfida ne na goyen dan jariri ko na kwanciyar dan jariri wanda baya iya tabuka wa kansa komai don mene don mutum kar ya tunanin a cikin wuta zai iya tabuka wa kansa wani abu ya iya kore wa kansa wani azaba ko ya canza waje daga wani azaba saboda wani yayi yawa ko ya kawar da kafansa saboda zafi ya ishe ta ko kaza a'a yanda yaro ba zai iya tabukawa kansa komai a shimfidan da yake kwance a tsumman goyensa na mahaifiyarsa ba da ake shimfida shi to haka shi ma wannan kafirin ba zai iya tabukawa kansa komai ba a cikin wuta Allah ya kare mu bi sal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqat Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ishe ku aya a cikin waɗannan jama'u guda biyu da suka haɗu fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafir malaman larabci suna kira wannan abin al-ihtibak watan wata jama'a guda daya tana yaki don Allah don daukar kalmar Allah wata jama'a kuma kafir kaga a tunanin dan adam a iya maganar mutum inda mutum ne zai magana abinda zai ce ko dai fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra fi sabilit taghut ko fi'atun mu'mina wa ukhra kafira ko ba haka ba abinda ake tunani kenan in an ce wani sashi suna yaki dan Allah to ai abinda ake sauraron aji wani sashi kuma suna yaki ba dan Allah ba ko kun an ce wasu sashi kafirai abinda ake saurara aji wasu sashi mu'minai Allah bai ce haka ba don mene don ya isar mana da wani sako daga cikin sakonni shine kasancewan ku musulmai kadai bai isa ba a wajen Allah cikin yaki har sai in yakin ma dan Allah za ku walakin man qatala takuna kalimatullahi hiya al-ulya har sai ya zama yakin ma dan Allah za ku dan kawai wai kuna yaki ku musulmai ne wannan kadai bai isa ma'auni na ku nasara akan waɗanda ba musulmai ba Allah subhanahu wataala yayi alƙawari cewa musulmai sune ma nisu nasara wa inna jundana lahumul ghalibun wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun lallairun jinan Allah subhanahu wataala sune masu nasara to amma menene rundunan Allah sune masu nasara su wane ne rundunan Allah to sune fi'atun tuqatilu fi sabilillahi ita ce rundunar Allah dan kawai suna musulmai bai isa ba dan kawai su musulmai ne wadancan ba musulmi ba amma sun bayyana kawani din Allah subhanahu wataala sun bayyana hurumat din Allah subhanahu wataala basu kiyaye iyakokin Allah subhanahu wataala sannan sun fito wai sun ce wai za su yaki to ai nan kuma kowa za a bar shi da gwanintan yakin sa da dabaran sa da san gwargwadon yanda ya san dabarun yaki da gwargwadon yanda ya san yake da karfi ya tanajin kayan yaki shikenan sai Allah ya bar ku sai ku ta fada gwargwadon karfin ku don mene domin ba mai nassara Allah a cikin ku daga mai yi dan asabiya dan kare wani kabilansa sai mai yi dan kare iyalinsa sai mai yi don a ce yana da karfi sai mai yi don haka dai dalilai mabambanta to da irin waɗannan dalilan sun shigo cikin aikin bawa sai Allah ya bar bawan da kansa saboda haka babu mamaki idan kaga wato yaki ya faru tsakanin musulmai da kafirai kafirai sun yi nasara lallai in kaga haka to akwai ikhtilalul mizan akwai ikhtilalul mizan matukan an tsaya da abin da Allah ya umurni to akwai wani ma'auni da aka yi wasa da shi kamar yanda ya faru a Uhud ko kaga ma'auni ne aka yi wasa da shi an ce rumat masu maharba su tsaya a wani waje sai suka ga ganima sai suka rungo a guje shikenan an saba da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taimakon Allah ya tashi akan mutane sai a bar su da dabarar su amma idan aka tsaya a inda Allah subhanahu wataala ya umurni a tsaya to ga can Allah subhanahu wataala yana ga mana ko ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala alqital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlubu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlubu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahu الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين wannan darussa ne muhimmai a cikin wannan ayoyin kaga Allah subhanahu wa ta'ala da farko ya ce idan akwai mutum 20 kar masu hakuri a cikin ku za su rinjayi 200 a cikin sauran mutane wanda abokan gahamayyan ku abokan gaban ku in akwai 100 za su rinjayi 1000 sai Allah ya ce ah yanzu to Allah ya haffafa muku ya san akwai rauni a cikin ku kaga ba dan wai ba za su iya rinjayen bane dan rauni ne raunin nan kuma wani abu ne da bawa ya sa wa kansa ko dai rauni na karancin sanin technology ko rauni na karancin sanin dabarun yaki ko mafi muhimmanci rauni a cikin imani to idan waɗannan suka faru to Allah subhanahu wa ta'ala da yake ya san bayi da waɗannan sai ya ce to al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dhu'fa ya san kuna da rauni dan haka fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira yarawnahum mithlayhim ko kuma inda Allah ran mai karanta tarawnahum mithlayhim diya ya zu watan qira'an nafi'u tarawnahum mithlayhim tarawnahum mithlayhim shi ma wani karatu ne masanan larabci za su gane wato akwai wani irin intiqali daga shuhud zuwa ghaiba kaman can inda Allah yake hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim kaga kuntum fil fulki ko ake magana kun kasance a cikin jirgin ruwa sai kuma aka ce wajaraina bihim ko jiragen ruwa wajaraina bihim suka yi tafiya da su ba bikum ba to wannan wani hikima ne ko ce wata hikima ce ta fiqh wanda yake tunanin sananniya ce a wajen malaman larabci to shine wannan idan aka karanta tarauna in aka karanta ya raunahum kuma malamai sun yi ta sabani akan suwaye suka ga suwaye dogun kunsu ya raunahum mithlaihim zai dauki fuskoki da dama ne ya raunahum mithlaihim su musulmai suna ganin wadanda ba musulmai ba dogun kunsu ne kadai ba triple kunsu ba domin Allah subhanahu wataala yayi masa alƙawarin nasara akan dogun al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima annakum dhulfa in yakum minkum ishuru amiatun sabiratun yaglubu mi'atay ko kaga double ne akai masa alƙawarin nasara to saboda haka da aka zo yaki kafirai suka zama su linkin musulmai uku ne sai Allah subhanahu wataala ya rage yawan kafiran a idan musulman ya maida shi double kawai saboda su san za su yi nasara suna da alƙawarin nasara wa id yurikumuhum id iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallidukum fi a'yunihim yaqdi Allahu amran kana mafula ko kaga watan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rage yawan su a cikin idanunku ya maida su double dinku kawai wannan fassara ne wani fassaran ko malamai suka ce ya raunahum mithlaihim ra'ayal ayn sai su kafirai suna ganin musulmai double din su ga musulmai ba su da yawa amma saboda a shigar da turgici da tsoro a zuciyan kafirai sai aka sa su suna ganin musulman kaman double din su to sai dai wayuqallidukum fi a'yunihim kuma zai saba da wannan fassara sai malamai suka ce a'a wayuqallidukum fi a'yunihim kafin a fara yaki amma ana fara yaki sai suka koma suna ganin ku kaman double din su saboda haka lokuta ne daban-daban wani fassaran kuma wasu malamai suka ce a'a ya raunahum mithlaihim su kafirai suna ganin kansu double din musulmai ne kawai ba linki uku kaman yanda yake a waqi'i ba dan kafirai a yakin badar su musulmai su 313 ne kafirai su kuma su 1000 da wani abu ne saboda kaga su sun linka musulmai uku ne har da doriya saboda haka sai suna ganin kansu linkin musulmai biyu muhimmi dai Allah subhanahu wataala ya karfafi mu'minai da wannan ganin ko ma wane ne ya gani wane ne aka gani wannan ganin ya amfani mu'minai ne ya raunahum mislaihim ra'ayal ayni wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar Allah kuma yana ayyada yana karfafan wanda ya so da taimakonsa wanda ya so anan Allah subhanahu wataala in ya so taimakonsa ba yana nufin shikenan ta zauna ba tanaji ba ƙarfi ba ilimi ba kayan kara kai sannan kuma kace ai shikenan kawai tunda nayi imani a wannan sunan shi intihar sunan shi intihar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya tura sahabbansa yaki ya sanya manyan gwaraza sahabbai Allah ya kara musu yarda sayyidina Zaid ibn Haritha da sayyidina Abdullah ibn Jahsh da sayyidina Ja'far ibn Abi Talib a matsayin shugabanni amma dama yana ce muku wani shine sarkin ku idan aka shahadantar da shi to sai wani idan aka shahadantar da shi to sai wani tunda manzon Allah ya jera ukun nan sallallahu alaihi wasallama dama an san za a shahadantar da su din kawai da yake su neman shahadar su mahallin shahid anan shi lokacin da Khalid ibn Walid ya dauki tuta ba tare da an nada shi ba sai ya san dabaran da yayi ya kutsa abokan gaba ya da musulmai ya gudo da su ya dawo da su mutane da suka ji labarin da abin da ya faru an zo an tare su a bakin gari a kofan gari ana jifin su ana al-furrar al-furrar manzo Allah yana balhumul qurrar insha Allah ja'a wallahi ba magudu suka yi ba su ne ma ainihin mahara su ne ainihin mayaka me wannan yake nufi ba dabara bane a cikin yakin intihar mutum bai shirya ba kawai yace ai shi ya dogara da Allah dogara da Allah sai ka tanaji abubuwan da Allah subhanahu wataala ya sa a mutana wal yadika watan Allah abubuwan da Allah subhanahu wataala ya baka ikon su Allah ya baka ikon kai karatu kaki Allah ya baka ikon samun technology kaki Allah ya baka ikon training kaki sannan kuma sai ka zo ka ce zaka yi fada da wanda yake karatu yake training ya dauki sunan din Allah ya dauki sunnonin Allah na kau waɗanda Allah subhanahu wataala ya halitta to wannan baka yi wa kanka adalci ba baka yi wa sunnonin Allah subhanahu wataala adalci إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنابير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ina ganin zamu wadato haka nan saboda naga har tambayoyi sun fara shigowa zamu amsa abin da ya samu na tambayoyi kuma insha Allah daga gobe zamu canza tsarin amsa tambayoyi zamu rika zamu nemi wani wanda zai rika karantawa in Allah ya yarda saboda mu rage yawan lokacin da yake daukan ni to wannan dai tambayansa guda biyu ne tambaya ta farko ya ce ya kamata mace ta sha wani magani da za ta dakatar mata da al'ada saboda kar ta sha azumi to Allah subhanahu wataala ya halicci mace ya halicci tabi'anta tana al'ada kuma shi ya fi ta sanin kanta kuma shi ya halicce ta Allah yana son a zo wa rukhsar sa in yayi rukhsa kamar yanda yake so a zo wa azimansa in yayi azimi tunda an mata rangwamen ta sha azumi ta rama daga baya abin da yafi dacewa da ita shine ta sha azumi daga baya in ta yi tsarki ta rama wannan kwanakin da ta sha amma idan har ta sha wani abu wanda zai dakatar da azumin da wannan jinin nata ta yi azumi to azuminta yayi tunda jinin ya tsaya kiyasin wannan shine kiyasin abin da magabata suke yi lokacin aikin haji su sha wasu abubuwa domin dakatar musu da jini su samu su yi tsawafi su kammala ibadansu na aikin haji sukan sha ƴaƴan magarya ko domin ya tsayar da jinin su. So duk abin da mutum zai sha wanda zai tsayar da jini, in ya tsayar da jinin ya tabbata ya tsaya jinin, to yana hukunci mai tsarki ne. Amma abdacewa ba abin da ya dace da ita ta tsayar da wannan jinin saboda ta azumi bane. Ita Allah subhanahu wataala yana son ta da yin wani sashin azumin ta a wajen Ramadan. Shi kuma Allah yana son in yewa bawa rangwame da zowa rangwame, duk da wasu na ganin wannan ba rangwame bane, amma dai gaskiya rangwame din ne. To a tsaya idan ta fita da Ramadan ta rama azumin ta, shine abin da sunna ya karantar, kuma shine abin da yafi dacewa da ita. Amma idan har ta sha maganin jinin ya tsaya, to shikenan za ta yi azumi, kuma in ta yi azumin ta, azumin ta yayi. Wai ya matsayin wanda yana da aljannu a jikinsa, kuma suna bayyana da rana a cikin Ramadan, saboda haka sun ce su ba azzalumai bane, saboda inda azzalumai ne da an ɗaure su da ba su bayyana a jikin shi ba. Miskini. Wato shi wannan hadisin sanannen hadisi idza dakhala ramadan futihat abwabun na'im wa ughliqat abwabun niran wa suffidat ash-shayatin wa sumsilat ash-shayatin wa ghullat ash-shayatin. Idan ramadan ya shigo, za a bude kofofin aljanna, za a kulle kofofin wuta, sannan za a daura shaytanu. Shin menene ma'anan wannan waitin da su ga su suna bayyana a jikin mutum, suna cewa kuma su ba mugaye bane, da mugaye ne da an daure su? Wato na ɗaya dai, shin wannan shayatin din da aka ce ana nufin duk aljannu ne, duk shaytanu ne za a daure su, ba su da sauran wani tasiri akan dan adam, haka yake nufi? Koko yana nufin wasu daga cikin shaytanu ne za a daure, ba su da wani nau'in tasiri? Koko menene daurewan yake nufi? Shin daurewan me yake nufi? Daurewa ita yadda ake daura mutum shikenan sai ya zama ba zai iya motsi daga wani waje zuwa wani waje ba? Koko daurewan wani kalan daurewa ne da za a hana shi wani nau'in cutarwa? To wannan duka su ne abubuwan da muke bukatar mu fahimta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin, baka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cikin karatu a masallaci, shedan ya zo masa, wani ifrit minal jinni ya zo masa, ko shedan ya zo masa, sai ya tashi sai ya daure shi a fariya min sawarin masjidi, ya daddaure shi a wani ginshiki daga ginshikan masallaci, wani fila. To kana ganin daurewa ne irin wannan da za a daura mutum da igiya ba zai motsi ba ko wani abu? To wannan wani abu ne wanda yana cikin gaib, yana cikin ilimin gaib. Abin da ya shafi aljannu yana cikin gaib. Kutsawa cikin binciken me ake nufi, ko yaya daurewan yake, ko suwa ake daurewa, wannan kutsawa ne cikin abin da Allah bai daura maka ba, kai dai kai imani da zahirin abin da hadisi ya faɗa, wa sulsilati shayatin. Amma wannan ba yana nufin cewa mutanen banza za su daina aikin banza, shaydan zai daina zuga mutanen banza su yi aikin banza ba. Ba yana nufin, duk da wasu za su ce ai in ka ga mutum ya yi aikin banza a cikin Ramadana, ya yi abin da Allah baya so, to ran shi ne ta sa shi ba shaydan ba. Wannan dai duk maganganu ne masu tsawo. Amma dai muhimmi gaibu ne da ba mu san me ake nufi ba. Wajibi kawai a kan mu mu imani Allah ya daura shaydan, sai kuma mu amfani shaydanu, sai mu amfani da wannan daman tunda an daura shaydanu, mu ƙara tsarkake zukatanmu. Kar mu ba shaydanu dama. Kila abinda ake nufi ma da daura shaydanu, ana weakening ɗinsu ne kila, ana rage musu ƙarfi. Saboda mutum yana azumi, sha'awa da sauransu da abubuwa da Allah baya so, yana zama ya yi rauni a cikin ransa. Kila wannan weakening ɗin da ake yi na sha'awa da abubuwan da ke ziga mutum zuwa ga abinda Allah baya so, kila shi ake nufi da daura shaydanu. Ba yana nufin shi wanda baya azumi ba zai je ya fasikancin sa. Wasu ma cikin Ramadan ɗin, daren Ramadan ɗin gaba ɗaya suna ƙarar da shi cikin sabon Allah ne. Duk da safe kuma za su kama baki su ce suna azumi da idan gari ya waye, wato lokacin azumi. Duka dai wannan ba yana nufin babu shaydan, shaydan baya barna bane, kila ana raunana tasirin sa, sai ya zama tasirin sa yayi karanci, musamman akan mu'minai wanda suka yi azumi ta yanda Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi. Wallahu a'lam. wannan yayi tambaya ne akan yana da shekaru 30 yana son yin aure kuma yana son ƙarin ilimi wanne bi dacewa da shi a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai iya aure yayi aure balle a wannan zamanin ma da buƙatuwan auren ya ƙara ƙaruwa ƙwarai saboda dalilai da yawa lallai yana da kyau yayi aure kuma yayi karatu aure ba zai hana shi karatu ba insha Allah wannan dai tambayan ya fi zama personal amma dai aure ba zai hana shi karatu ba wannan yana tambaya ya ramakon waɗannan mutanen mara lafiya mai ciki da mara lafiya za su rama azumi a lokacin da suka sami dama idan shekara ta kewayo ba su samu sun rama azuminsu ba to za su yi azumin wannan shekarar na farillan wannan shekarar bayan Ramadan za su rama wancan da ake jin su a baya kuma tare da ciyarwa suna ramawa suna ciyarwa in shekara ya wuce wannan shine fatawar mazhabin Malikiya amma matsalar an yi saɓani a ciki wasu malamai sun tafi akan cewa ba za ta rama ba za ta ciyar ne kawai amma shi mara lafiya ya danganta da rashin lafiya sai rashin lafiyan da ya zama ba a zaton warkewansa da wuri koko shekaru sun riga sun raske shi wannan ciwon nashi ba na waraka ba ne koko ciwon ne wanda ba zai likita ya ce ba za a iya azumi tare da wannan ciwon ba to irin wannan ya shiga cikin wa'alal lazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko a yi ɗauki ƙuna a wata kira to sai ya zama ciyarwa kawai zai yi maimakon rama asibitin da shi ba yi da lafiya wato shi ne ake cewa almaradul muzmin wato cutan da ya zama cuta ne wanda ya zama yana tare da shi ba zai rabu da shi ba tsawon lokaci ko ya zama shi kenan shi ya zama gajiyayye wato wannan ciwon ya riga ya kwantar da shi Allah kuma kaɗai ya san abin da Allah zai yi daga baya ban so in ce har abada to irin wannan ciwon shi ne ake cewa mai yinsa zai ciyar maimakon ya rama azumi mai ciki wasu malamai sun tafi akan cewa za ta ciyar ita ma kawai ya wadatar da ita ba sai ta rama ba suna da hujjojinsu amma dai abin da na faɗi shi ne fatawar malaman Malikiya wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول سنروى مهمي ضد لوكا تشياتي في أما أي حقوري متاني دا داما سنة أنفاني دا داما وتر رمضان da wannan masallacin musamman da wasu masallacin suna wasa wukarsu ta cutan bayin Allah da sunan ko masallaci ya aike su su karɓo zakka wajen mutane koko a'a su wakilai ne na masallaci ko kwamiti ne na masallaci na tattara zakka daga hannun jama'a da yawa suna jingina saƙon da ni so zan magana akan kai ni dai ban taɓa aiken wani mahluki zuwa wajen wani mahluki ya karɓo wani abu ba ban taɓa ba saboda duk wanda ya zo wajen wani ya ce ni na aiko shi ya karɓo zakka ni ba sa'i ba ne sa'i ne mai karɓan zakka mu baya cikin aikinmu mu je muna ce ma mutane su kawo zakkansu a raba ma mutane baya cikin aikinmu don haka duk wanda ya zo wajen wani ya ce an aiko shi masallaci hukumar masallaci in tana da tsarin zuwa wajen mutane karɓan zakka ban da masani idan akwai ban sani amma dai ni ba hannuna a cikin wannan abin kuma ban aiki kowa ba wannan kenan kuma yanzu alhamdulillah hukumar masallaci ta samar wata ina abin da ya ce ban sani ba ina nufin a baya wata idan ana yi a baya ban sani amma dai ba da sani na ake yi ba amma a yanzu akwai sabon tsari da masallaci yake so ake so a samar na ɗaukar nauyin gajiyayyu mutanen da suke yawo suna bara a masallaci da sauransu maimakon mu bar su kullum suna ta bara muna so mu samar da wani tsari na empowering ko da 20 ko 50 a cikinsu a sama musu sana'a da tare da yarjejeniyar daina wannan baran nasu a dan ba su karamin jari a sama musu sana'a su rike musamman wanda suke cikin masallaci nan karamin jari tare da bibiyan wannan jari wannan ma ba a karkashi nayi ka akwai committee na masallaci masu gudanar da shi kuma idan bayanan ya zo daga wajen su za su isar da shi zuwa ga al'umma za a san abin da ake niyya da yanda ake so ayi akwai tsari kuma na taimakon daliban ilimi su ma a ba su kamar rance na karatu shi ma ta hanyar dai zakka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan duka abu ne da masallaci za ta coordinate a karkashin hukumar masallaci amma duk mutanen da za su je suna taron mutane a hanya suna kaima mutane wasiqu da sa hannun mu da makamantan wannan cewa an aiko su mu ba mu aiki kowa ba wallahu alam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.